نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إن قوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مولغة لكينا شكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتشينا السبر يو بيرغ وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد للي حدود أربعين دبيو واند كما يكي ديدي لشابكوي وتم حدو شكر الميلادية تا دبو بيو دا عشرين دنيا شوانا مجلسي لمكي تفسير القرآن من جرما واند كما منا ننشكين تفسير سورة الأنبياء wanda muna cikin kissar annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa, inda za mu tashi akan aya ta nawa?
Aya ta 61.
Qalu man fa'ala hadha bi alihatina. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina in إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سكا تيوانيني يي ونن أيكا أيكا قالوا لم للي شيا تبتد كتكين الظالمي. قالوا سمعنا فتى يذكرهم سيوسد كتكين سكا تي من جوان ونسولي ينا أيبا تاسو يقال له إبراهيم. أنا تيواني شي إبراهيم. قالوا سيسك تفأتوا به على أعين الناس كذود شيء أقبان إذا نمتاني لعلهم يشهدون ولعل ساشيداء بندزاء أي كتامسا. كما يند جي مكفارة مكجيد الله سبحانه وتعالى كي جاء منا النبي إبراهيم عليه السلام يا سدى نزواغا daikin bautarsu inda suke ajiye gumaka, ya farfasa waɗannan gumaka ya yi rugurgu da su, ya yi guntu-guntu da su, ya yi haka ne kuma don ya kafa musu hujja, ƙara tabbatar musu cewa waɗannan gumaka da suke bautawa ba za su amfana musu da komai ba, ba za su iya kare kansu ba ma ballantana su kare su. Saboda haka ya yi wannan wato jara'a ƙarfin hali wanda ya yi aikin a lokacin da ba shi da wani mataimaki ba Allah ba. Saboda wannan lokaci babu wani wanda ya yi imani da irin abin da shi ya yi imani da shi na samuwar Allah na kaɗai takar Allah subhanahu wata'ala da cancantar abota masa shi kaɗai. Amma da yake ya dogara da Allah subhanahu wata'ala cewa umarninsa ne yake zartarwa, don haka shi zai ba shi kariya, wannan bai sa shi ya tsorata ba. Saboda haka ya je ya yi wannan hankalinsa kwance, ya yi tafiya sa abinsa. Yayin da suka dawo daga wajen bukukuwansu suka nufi wajen allolinsu domin su je su yi musu sujjada, sai suka samu an farfasa waɗannan gumaka, an yi rugurgu da su, an yi kwatsa-kwatsa da su, sai babbansu kawai aka bari an rataya masa wato gatari a kan kafaɗarsa. Da haka suka zo suka gani, qalu man fa'ala hadha bi alihatina, sai suke tambayar junansu wane ne wannan yayi irin wannan aika aika bi alihatina ga allolin mu ga musuma ce ga guba kan mu ba saboda su a wajen su alloli ne man fa'ala hadha bi alihatina wane ne yayi irin wannan aika aikar ya rurusa mana allolin mu ita kanta wannan tambayar ya isa ta sa su fahimci cewa suna bautar aiki suna aikin banza ne ya za a yi alloli ba Allah ɗaya ba ma alloli kuma wani ya zo mutum ɗaya shi kaɗai ya yi rugurgu da su ga babban su tsaye ba ya iya yin komai su ma ba sa iya komai to ta yaya za a yi su su taimaka muku lokacin da ku kuma wani abu ya zo zai yi rugurgu da ku saboda ita kanta wannan tambaya tambaya ce ta shashanci man fa'ala hadha bi alihatina wane ne kuma ya yi irin wannan aiki ga allolinmu innahu lamin adh-dhalimin lalle shi ya tabbata daga cikin azzalibai wato hadda inna da kuma lamun da kuma alif wal lam listighraq aljins wato suna so su ce lalle wanda zai yi irin wannan aiki tabbas wannan ba wani bane wanda yanzu ne ya fara jin aqidar a'a daman can yana cikin su kuma wannan aiki da yayi zalunci ne saboda suna ganin waɗannan alloli nasu ya kamata a ce girma masu ake yi ya kamata a ce ya ba su girman su ya ainihin dauke su da daraja to amma maimakon haka sai gashi ma ya rugurugu da su ya yi guntu-guntu da su to kaga ya tabbata azzalimi domin zalunci shine wadu shay'in fi ghairi mawdi'ihi mutum ya sanya wani abu a gurin da ba mahallinsa ba to shi abin nan da ya yi ba mahallinsa ba ne don da ba mahallin gura ababen bauta ba ne a zo a rurrusa su abin da ya dace a yi a wajen ababen bauta a girmama su a darashta su a ba su haƙƙinsu to amma shi sai bai yi wannan ba sai ya yi akasin haka don haka suka sifanta shi da cewa lalle ya tabbata daga cikin azzalibai kuma suka ga tabbas wannan ya kai matuƙa ga ƙetare iyaka har ma abin ya kai ya yi wa allolinsu irin wannan cin zarafi haka to suna wannan tambaya qalu sami'na fatan yadhkuruhum sai wasu daga cikinsu waɗanda suka ji shi sanda yake cewa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin wanda suka ji su yana wannan maganar yana wannan ikirarin cewa da zarar suka juya suka ba da baya ya yi rantsuwa da Allah cewa sai ya shirya wa gumakansu makirci sai ya shirya wa gumakansu kaidi sai suka ce sami'na fatan mun ji wani saurayi yadhkuruhum bisu yana fadarsu da mummunar magana yana mummunar magana a kansu ma'ana yana aibata su kamar yadda a baya can kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine yake aibata allolinku saboda haka akan ambaci mutum da alkhairi akan ambace shi da sharri akan ambace shi da yabo akan kuma ambace shi da ainihin suka da aibantawa to amma anan tunda magana ce ta ya rurrusa su ya farfasa gumakansu kaga ba za a ce yana ambatan su da alheri ba ko yana yaban su sai dai yadhkuruhum bisu yana ambatan su wato yana fadar mummunar magana akan su yana cewa gumakan banza ne ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba su cancanta a bauta musu ba da haka lokacin da ake tambayar wane ne yayi wannan sai waɗanda suka ji shi yana wannan magana dangane da gumakansu sai suka ce ai kuwa sami'na fatan yadhkuruhum mun ji wani saurayi yana ambatansu kaga wannan yake nuna maka cewa a lokacin bai zama wani babba ba wato yana cikin marhala ta samartaka yana cikin marhala ta fituwa mun ji shi a lokacin yana ambatansu wannan yana ƙara tabbatar da waccan magana ta farko da Allah ya bude kissar da ita cewa ya bawa annabi Ibrahim rushdahu min qabl, ya bashi shiriyarsa tun gabanin wato tun da farko, saboda tun da farko ya taso cikin shiriya. Wannan shi yake nuna maka cewa wannan marhala ta fituwa, marhala ta samartaka, marhala ce da ya kamata matasa su yi amfani da ita wajen abinda za su amfanar da kansu, kuma al'umma su ta amfana, su gina wa kansu kyakkyawan rayuwa, su gina wa al'ummar su kyakkyawan rayuwa, su gina wa kansu kyakkyawan ambato, su gina wa al'ummar su abinda za ta yi alfahari da shi. Matasa su ne mustaqbal, wato su ne abinda ake sa rai nan gaba na ci gaban al'umma. Idan ya zanto matasa sun san abinda suke, suna da kyakkyawar manufa, to babu shakka ana sa ran cewa al'umma nan gaba al'amarinta zai zama abin sha'awa. Amma idan ya zanto matasa sun zanto ba su da alƙibla, ba su san me suke yi ba, ba su san ciwon kansu ba, to wannan yake nuna cewa nan gaba al'umma za ta samu kanta cikin matsala, domin su ne tsare kun da za su zama wani abu a nan gaba, su za su zama shugabanni masu faɗa a ji. To in ya zanto tun daga garintarsu, lokacin da suke cikin ƙuruciyarsu, ba su zanto wasu na ƙwarai ba, to kaga lokacin da za su manyanta ba za a yi tsammanin cewa za a samu kyakkyawan abin koyi tare da su ba. Shi yasa za mu ga Al-Qur'ani yana ishara zuwa ga wannan marhala, kuma yana nuna cewa marhala ce da mutum zai iya ɗaukan wato wani nauyi ne ya kawo gyara a cikin al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ashabul kafi, Allah ya sifanta su ce iz awal fityatu ila al-kahfi qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada. Haka nan ubangiji subhanahu wataala yace innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Allah ya ba mu labarin cewa waɗannan samari, waɗanda suka shiga kogo samari ne, amanu bi rabbihim, sun yi imani da ubangijinsu. Allah ya ce fazidnahum huda, sai muka ƙara musu shiriya. Sun yi imani, wannan imanin da suka yi sai ya ƙara haifar musu da shiriya a zuciyarsu, da shiriya a cikin ayyukansu da maganganunsu. Idh qamu, lokacin da suka yi tsayuwar daka a cikin mutanensu ba tsoro ba ja da baya, fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard, suka ce ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa, lan nad'uwa min dunihi ilahan, sam ba za mu bauta ba wani abun bauta ba shi ba, laqad qulna idhan shatata, in har za mu yi haka to mun faɗi karkatacciyar magana ta ƙarya, saboda haka ba za mu taɓa yadda da mu bauta ba wani abun bauta ba Allah ba. To kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da cewa fitiya ne, samari ne, wanda yake nuna maka cewa samari idan suka tsaya suka fahimci alƙibla, suka fahimci me suke yi, ya zanto suna da kyakkyawar manufa, su ne waɗanda ake sa ran za su samar da canji a cikin al'ummarsu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci matashi cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshin sa ranar da babu inuwa sai tashi, wanda suka zo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, afwan, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Waɗannan mutane bakwai duka idan ka duba zaka ga kowanensu ya kauce wa san zuciya, ya yaƙi zuciyarsa ne, ya yi abin da ya kamata. Daga cikinsu aka ce wa shabun na shafi ibadatillah, da saurayin da ya tashi, matashin da ya tashi cikin bautar Allah. Galibi wannan marhala ta samartaka malhara ce da take cike da burace-burace, sannan take cike da rawar kai, wato wannan marhala ce da take nuna wa cewa da take nuna wa wanda yake cikin ta kamar kowa bai iya ba sai shi yana ganin komai kuma aka bashi zai iya yana dan wannan shekaru gani yake ko duniyar za a bashi ya ce rike zai rike ce shi yanzu da za a bashi shugabancin Najeriya zai iya wanda ko tafiya aka yi baban sa ya bar gida aka ce rike gida sai an ga bari a ce rike Najeriya amma a wannan lokacin je yake ba abinda ba zai iya ba to idan ba a yi sa'a ba shedan sai ya hau kansa shi kenan sai ta wasa da zuciyarsa sai ya taka masa abubuwan da bai dace ba kuma ya shiga ya aikata su to idan aka samu saurayi ko matashi a cikin wannan marhala ta samartaka yana kan tafarki madaidaici shedan bai yi wasa da zuciyarsa ba to babu shakka wannan ya cancanci ya zanto cikin waɗannan mutane bakwai da za a sanya su a cikin irwar al'arshi wanda mun san da farkonsu shine al-Imam al-Adil shugaba adali ga shugaba wani ne wanda yake ji da karfi yake ji da iko in ya daka ta san zuciyarsa to ba abin da ba zai yi ba zai cuci duk wanda ya gada ba cuta da yana ga shine shugaba amma idan da san zuciyarsa ya tsayar da adalci aka ce yana cikin waɗannan mutane bakwai to cikin wannan jerin bakwai aka je ho saurayi matashi babu shakka idan muka duba a tafiya ta annabawa shi kansa annabi Ibrahim alayhi salam zamu ga wanda ya imani da shi matashi ne a lokacin shine Lut fa amana lahu Lut dan baffan sa ne dan baffan annabi Ibrahim ne shi ya yi imani da shi cikin mutanensa wasu daga cikin malamai suna fassara faɗar Allah dangane da annabi Musa fa ba amana lahu illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum fa ba amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum suka ce zurriya anan ana nufin matasa wato waɗanda suka yi imani suka rungumi abinda annabi Musa alayhi salam ya zo da shi a farkon karo su ne matasa duk da suna tsoron abinda zai same su daga mutanensu da kuma manyan gari to amma su suka riƙi wannan tafiya haka nan idan muka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya fara da'awarsa da yawa daga cikin waɗanda suka yi imani da shi matasa ne da yawa daga cikin al-ashar al-mubashirina bil janna dinnan lokacin da suka yi imani suna matasansu irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya imani da shi baya da shekaru yana cikin shekaru na matasa irin Sa'id ibn Zaid irin su Az-Zubair ibn Al-Awwam irin su Khabbab ibn Al-Arat irin su Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam irin su Abdullah ibn Mas'ud irin su Abdullah ibn Umar irin su Abdullah ibn Abbas irin su Jabir ibn Abdullah ibn Haram irin su Abu Sa'id Al-Khudri da sauransu za mu ga cewa dukkan su matasa ne suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rungumi da awarsa a karan farko irin su Mus'ab ibn Umair wanda shine awwalu safirin fil Islam ambasada na farko a musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya turo shi Madina domin ya karantar da mutanen Madina al-Aws wal Khazraj da suka yi imani suka karbi da'awa farkon wanda ya fara bude kofar al-Aws da Khazraj su yi imani matashi ne Iyas ibn Mu'az lokacin da suka fito suna neman kabilar Khazraj suka fito suna neman waɗanda za su taimaka musu domin yakar ƴan uwansu al-Aws suka zo suka ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tallata musu addinin musulunci a lokacin shi ya miƙe ya ce babu shakka na rantse da Allah wannan da yanzu yake gaban ku shine abinda annabi ya zo musu da shi yafi abinda kuka fito ne ba alkhairi saboda haka a wannan lokacin suka karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka za mu ga a tafiya ta musulunci wato matasa sun ba da gudunmawa sosai a lokacin da mutum yake cikin halin ƙuruciyarsa yana cikin wani yanayi da zai iya yin duk abin da ya kamata yayi in ya sa kikkiawar niyya akan a zuciyarsa, zai iya wato tsayawa yayi ilimi, zai iya tsayawa ya bauta wa Allah yadda ya kamata, saboda a lokacin yana cikin ganiyar karfin sa, gabobinsa ba su yi sanyi ba, duk wani abu in yana so zai yi to yana da damar yayi su a wannan lokacin. Idan ya bari wannan lokacin ya wuce, daga baya zai duhu yana da na sani, saboda lokacin da ya riga ya wuce, ya wuce kenan, ba zai dawo ba. Shi yasa zamu ga a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fadar abubuwan da za a tsebawa a gaban Allah subhanahu wataala, ya masa tambayoyi akan sa, akwai wannan marhala, wannan zango na matashi, wa an shababihi fima abla, ya ya tafiyar da wato samartakarsa lokacin matashinsa, ya yayi, me yayi, sai an maka tambaya, domin wata marhala ce, wani zango ne a rayuwa mai muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka yana daga cikin ansar da kowannenmu zai bayar cewa a wannan zangon lokacin yana matashinsa, wani abu ya aikata, ya tsira da wani abu a rayuwarsa ga addininsa da al'ummarsa, ko kudi ya karar da wannan lokaci a cikin sharholiya da shirbe da shashanci. Al-Hakim ya fitar da athar wanda al-Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar da shi ta hanyar Hakim a cikin littafinsa Shu'abul Iman, daga Abi al-Ahwas, daga Abi Ishaq as-Sabi'i. Abu Ishaq as-Sabi'i sunan shi Amr ibn Abdullah. Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi, yana ɗaya daga cikin manyan malaman Kufa, yana ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai, ya rawaita hadisai da dama daga malaman da ban da shi babu wanda ya ruwaya daga wajensu, ya ruwaya daga sahabbai sun kai 30 da wani abu. Abu Ishaq as-Sabi'i yake cewa, ya ma'ashara shabab, ya ku taron samari, ightanimu, ku ribaci lokacin samartakarku, ku ribaci lokacin ƙuruciyarku, fa ma tamur qalla ma tamurru bi layla, yake bada yadda shi ya zanto tun a ƙuruciyarsa, yace da wahala dare ya zo ya wuce, illa wa qara'tu fiha alf aya, face na karanta aya dubu a dare daya, aya dubu a dare daya, aya dubu shine da kamar daga ya wato kamar daga Bakara zuwa ƙarshen Al-An'am, to izu 15, to da wahala dare yazo ya wuce bai karanta aya dubu ba. Yace wa inni la aqra'u al-baqara fi rak'a, yakan karanta Bakara a cikin rak'a daya. Wannan a wata riwayar ma yana cewa lokacin da ya girma ya zanto sai an daga shi, in ya zaura sai an daga shi, to in ya miƙe shi da yake karanta Bakara da Ali Imran, yana cikin wannan yanayin. Yake cewa wa inni la asumu ashhur al-hurum, watannin nan masu alfarma guda hudu in sun zo nakan azumce su, wa thalathata ayyamin min kulli shahr, nakan yi azumin kwanaki uku a kowane wata, suna ayyamul bayt, 13, 14, 15 kowane wata. Sannan nakan yi azumin litinin da alhamis, sannan ya karanta fadar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, amma da ni'imar ubangijinka sai ka zantar, ka bada labari. Saboda haka yake bada labari, don haka yake cewa samari, ku ribaci wannan lokacin naku tun kafanin tsufa ya zo muku. Ad-Dinawari a cikin littafin Al-Mujalasa ya ruwaito daga Yusuf ibn Asbat, yana cewa badiru ya ma'ashara shababi bi sihhati qabla al-marad, ci ya ku saran samari, ku yi gaggawar amfani da lokacin da kuke cikin koshin lafiya kafin rushin lafiya ya same ku. Yace fa ma baqiya ahadun ahsuduhu illa rajulun arahu yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, yace yanzu ni a rayuwata ba wanda nake gani in masa hasada, wato in yi fatan ina ma ni ne shi, sai mutumin da zan ga in yayi ruku'u zai cika, in yayi sujada zai cika. Wa qad hila baini wa baina zalika, ni yanzu an shiga tsakani na da haka, wato tsufa, saboda haka ba zai iya cikakken ruku'u ba, ba zai iya cikakken sujada ba, sai to babu abinda nake gani in ji cewa ina ma ni ne, kamar in ga mutumin da in yayi ruku'u zai yi shi zanzan, in yayi sujjada ma haka. Kaga wannan yana nuna cewa amfani da lokacin da mutum yake cikin ganiyar karfin sa riba ce babba. Idan ya riga ya asarar wannan ba za ta saki dawowa ba. Kowane bangare na lokacin ka in ya riga ya tafi, daƙiƙa ɗaya in ta riga ta tafi, to fa ta tafi kenan, ba za ta rayu, ba za ta dawo ba, ballanta na awa ɗaya, ballanta na yini, ballanta na sati, ballanta na wata ko shekara. Saka duk wanda ya tafi wani bangare ne daga cikin ka ya bangare. Innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk, ce kai dinnan dan adam kwanaki ne, duk sanda wani yini guda ɗaya ya tafi to bangaren ka ne ya tafi, ba kuma za ka iya dawo da shi ba, kuma ba mai iya dawo maka da shi har abada. Za ka ribaci wannan. Hafsa bintu Sirin tana ɗaya daga cikin tabi'ai, a gidansu su uku dukansu malamai ne manya a hadisi, da Hafsa da Anas da Muhammad, dukkaninsu tabi'ai ne, babansu an samu shi ne a wajen yaƙi, ribataccen yaƙi ne ya zo ya musulunta. Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci a rayuwarsa, sai gashi ya haifi ƴaƴa wanda suka zama malaman duniya har yau ake magana su. To da akwai Muhammad, akwai Anas, akwai kuma ƴar uwarsu Hafsa. To ita Hafsa bintu Sirin take cewa, ya ma'ashara shabab, ya ku samari, khudhu min anfusikum wa antum shabab, kuma wuri rayuwarku, kuma wuri kawunanku kuna samari, kada ku bari wannan lokacin ya wuce, ku tsaya ku bari wannan dama. Fa inni wallahi ma ra'aytu al-amala illa fi shabab, tace wallahi ban ga aikin da za a yi shi a cika shi ba, cikakken aiki a yi shi sai a wannan zango, lokacin da ake cikin wannan kuruciya. Duk da cewa ita wannan Hafsa bintu Sirin ta da ci Qur'ani tun tana yar shekara 12, kuma ta ruwaici hadisai masu yawan gaske, wanda ta rasu tana shekara 90, haka ta yi tsawon rai, don haka ta san amfanin wancan lokaci yayin da tsufa ya zo ya same ta. Saboda haka idan muka duba wannan ishara da Alkur'ani yake mana ta kissar Annabi Ibrahim, ga wani irin gagarumin aiki da Allah ya dora masa kuma ya tsaya yi shi a lokacin yana fata, a lokacin yana matashinsa, suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, min ji wani saurayi yana aibata su ana ce da shi Ibrahim, suka ce yuqalu lahu Ibrahim, ana cewa da shi Ibrahim, wato anan ko dai sun faɗi haka saboda su wulaƙanta al'amarinsa, wato ba wani mutum ne a zo a gani ba, ba wani mutum ne wani mai shahuri ba, wani yaro ne wai shi Ibrahim. To ko sun faɗa ka ko kuma a su waɗanda suke ba da shaidar ba su da cikakkiyar masaniya da shi, tunda a lokacin bai girma da yawa ba, bai shahara ba, saboda haka zai yiwu cewa ba su samu cikakken ilimi a kansa ba, amma dai sun ji an za a kira sunan shi, ana kiran shi Ibrahim, saboda haka shi wani mutum ne da ba su san hakikaninsa ba, amma dai sun ji ana kiransa da wannan suna. To lokacin da suka yi haka, suka ba da shaida cewa akwai wanda ake zargi, domin shi aka je yana faɗar miyagun kalmomi akan waɗannan gumaka nasu, kuma bugu da ƙari ba a taɓa ganinsa a cikin gurin bauta yana bautarsu ba, wannan ma wani abu ne da zai ƙarasa shakka a kansa, zargi ya ƙara ƙarfi a kansa. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi, sai suka ce to ku kawo shi gaban idon mutane, la'allahum yashhadun, ko sa yi shaida, wato sai suka ce wa junansu to a kawo Annabi Ibrahim a gaban jama'a, wato a tara mutane, kowa da kowa ya fito a zo da shi don mutane su ba da shaida, wato su tabbatar da cewa wannan mutum ko wannan matashi ya yi laifi, su ji daga bakinsa cewa shi ya yi wannan laifi, don haka duk abin da aka yi masa kada a yi zargin cewa an zalunce shi, wato suna so su tabbatar da adalcinsu, a zo da shi gaban mutane kowa ya gani da idansa gashi nan an tsiye shi, kuma ya faɗi cewa shi ya yi, saboda haka duk abin da aka yi masa an yi masa ne bisa hujja. to kuma daman wannan shi ne abin da shi Ibrahim alaihi salam yake so, wato za mu ci titar da buje mu faduwa ce ta zo daidai da zama, shi ma daman haka yake so a tara masa mutane dan ya nuna musu kowa ya ji ya gani cewa waɗannan abubuwan da ake bautawa abin banza ake bautawa, baya da wani amfani kuma za su amfanar da komai ba. Saboda haka sai aka yi masa abin da yake so, kamar yadda annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna yace ya sa masa ranar da za su haɗu da matsafa ai karan batta, yace maw'idukum yawmu zina wa an yuhsharan nasu duha, yace wato lokacin da na sa muku za mu haɗu ni da ku ranar Idi, amma rana ce da kowa baya aikin komai. Saboda haka kowa a wannan lokacin yana da cikakken lokacin da in an ce ga wani muhimmin abu zai iya zuwa. Sannan da sassafe kan ma a bari sai wasu sun fita sun yi wani ya yi bulaguro ko wani ya yi tafiya ko wani ya shiga wani shiguli, a da sassafe ai shela ana son a haɗu a dandali inda ake taruwa ai bikin Idi a haɗu a nan. To shi ma haka annabi Ibrahim alaihi salam abin da yake so ne ya samu, daga su da bakinsu suka ce a tattaro mutane, aka tattaro mutane la'allahum yashhadun, wato dan su yi shaida su gani da idan su cewa ga aikar da ya yi, ko su shaida da cewa shi ne mutumin nan da ya faɗi cewa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, ko kuma duka biyun su yi shaida shi da bakinsa ya faɗa, sannan kuma su ga irin ukubar da za a yi masa dan wannan ya zanto wato darasi ne ga wasu kada su yi tunanin za su yi irin wannan aika-aika kuma su kwana lafiya. Shi ne Allah ya ci gaba da ce mana
qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanqiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ
قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ wannan wancan faifai ya kare yanzu an hadu akan cewa aje a zo da shi, to shine an tafi an je an nemo inda yake an kamo shi an kawo shi har wannan daki na bauta nan aka zo da shi aka kuma gayyaci mutane kamar yadda aka yi alkawari kowa ya zo. Saboda ga annabi Ibrahim an kawo shi ga wannan ga gumaka an yi rugurugu da su an yi kwatsa-kwatsa da su guntaye za su awawwatse ga babban tsaye sun dumdum a gabansu. Saboda yanzu ana so a kafa shaida da a ji daga bakinsa tunda an samu kwakwarar hujjar zargi, to ana so a ji daga bakinsa. Qalu sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, kai ne kai irin wannan aika-aika ga allolinmu ya Ibrahim. Qala yace bal a fa'alahu kabiruhum hadha, wannan babban nasu ne yayi. Fas'aluhum in kanu yantiquna, sai ku tambaye su mana idan suna magana. Saboda haka anan sun kawo shi gaban su ga jama'a an zo ana tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, kai ne kai wannan, ba buƙatar a tambaye shi me yayi saboda ga sunan ga aikin da yayi nan kowa yana gani ga guma kan nan duk a farfashe a zuzzube. Saboda haka yanzu ana tambayar sa shi ne yayi ko kuma ba shi bane, to shi ne annabi Ibrahim yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, bal a ba haka abin yake ba, wanda yayi wannan ta'adi shine wannan babban nasu kabiruhum za ku ga yayi musu yayi damirin damirul uqala kabiruhum hum a larabci ana amfani da ita ga masu hankali ne damiri ne da ake amfani da shi ga masu hankali amma yanzu nan magana ake yi akan gumaka amma da haka sai ce kabiruhum saboda me saboda su a gurin su waɗannan gumaka alloli ne zai yi kuma a ce Allah ba ya da hankali saboda ka tunda kuna ganin su masu hankali su waɗannan masu hankalin shi babban mai hankalin ne yayi wannan barna don haka yace kabiruhum hadha da ce kabiruha ba sai kabiruhum hadha babban su dinnan shi ne wanda yayi wannan aika aika saboda bai saboda gashi nan da daga tari aka fada sa kuma da yake shi yayi inda wani ne aida sai shi ma a sare shi shi ya kamata a fara sassarewa amma gashi nan kananan ya sassare shi ne yake shi ne mai aikin bai sare kansa ba saboda haka me zai hana ku tambaye shi mana me yasa ya sassare su in ko ba shi bane to waye yayi kuma in kun ji wanda yayi yaya aka yi bai kare su ba tunda shi ne babban su to kaga duk wannan wata hujja ce yake so ya kafa musu ta hankali dan su fahimci cewa ashe aikin banza suke na bauta ma waɗannan abubuwa abubuwan da ba za su iya tsinana wa kansu komai ba daga manyan har ƙanana saboda idan har kun san ba sa magana ba sa iya tsinana wa kansu komai to da me za ku bauta musu saboda wannan magana da yake bal fa'alahum kabiruhum haza wannan jan hankali ne wato jan hankali ne zuwa ga su fahimci shirban da suke yi shi yasa malamai suke cewa makasudin sa na banin wannan magana shine ya kafa wa abokin husuma hujja dan ya kai shi ƙasa ya zanto ya rufe bakin sa ba abin da zai iya cewa wanda kuma hakan ta faru lokacin da yayi wannan magana ba abin da suka iya cewa ba abin da suka iya cewa face cewa sun zalunci kawunan su to kaga bukata ta biya ibnul jawzi a cikin zadul basir yake cewa malamai sun yi sabani wajen fassara wannan magana ta annabi ibrahim alaihi salam ce bal fa'alahu kabiruhum hadha an san dai cewa wannan gunki ba shi ya faffasa ba annabi ibrahim shi ya wannan aiki amma gashi ya kore aikin daga kansa ya ce bal wato ya kore waccan tabbaya da suka yi anta fa'alta hadha bi alihatina ya kore ta sannan kuma ya ce fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shi wannan aiki to shi ne suka ce wannan fadakarwa ce da jan hankali yake musu amma a cikin wata magana wacce take kama da ƙarya amma ba ƙarya ba ce kama ce amma ba ƙarya ba ce don jan hankali kamar kissar annabi Dawud lokacin da mala'iku biyu suka hauro masa gurin bautarsa wal ataka naba'ul khasm idh tasawwaru al mihrab idh dakhalu ala Dawud faqalu fafazi'a minhum faqalu khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wala tushrit wahdina ila sawa'i sirat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin labarin fal ataka naba'ul khasm shin labarin masu husuma bai zo maka ba idh tasawwaru al mihrab lokacin da suka hauro wa annabi Dawud ta sama gurin bautarsa yana zaune cikin gurin bautarsa yana bauta yaga sun duro masa ta sama dakhalu alayhi fa faza'a minhum dakhalu ala Dawud fa faza'a minhum suna shigowa sai ya firgita qalu la takhaf suka ce a kakka tsorata khasmani baga ba'duna ala ba'd masu husuma ne biyu ɗaya daga cikin mu ya zalunci ɗaya muna husuma ne muna rigima ɗaya ya zalunci ɗaya fahkum bainana bil haqq don haka kai mana hukunci da gaskiya wala tushtit kada kai rashin gaskiya kada ka karkace wa gaskiya wahdina ila sawa'is sirat ka nuna mana hanyar da take madaidaiciya inna hadha akhi lahu 99 najah وليا نعجة واحدة فقال فلنيها وعزني في الخطاب شي وانا دان uwana ne yana da awaki 99 ni kuma ina da akuya ɗaya tak sai yace in hada masa tawa da in hada tawa da tashi ya kuma matsa mun har ya rinjaye ni da maganar sa ma'ana yasa dole na kina su na bashi tawa ya hade da nasa to kaga mala'iku ne mala'iku suna da wasu awaki ba su da wasu awaki ba ya wani mala'ika yana da wani awaki 99 wanda yana da awaki wanda haza akhi lahu 99 naja kuma wata husuma suke ba husuma suke ba amma darbul masal ne ana so a ja hankalin sa ne a gaba da shari'a da za aka kawo masa ya ji ɗaya bangare bai ji ɗaya bangare bai hukunci sau haka ake so a jawo hankalinsa cewa wannan haka ba daidai ba ne to kaga a lokacin da suka faɗi haka sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum wa dhanna da'ud anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba sau haka yana jin dai ya gama maganarsa cewa wannan dan uwana ne yana da awaki 99 ina da guda ɗaya amma ya ce sai in bashi tawa guda ɗaya ya hada ta shi da nashi 99 ya kuma ya nace mun ya matsa mun sai da ya ga ya karbi wannan guda ɗaya sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali najatika ila niyaji ya zalunce ka da ya nemi ka hade masa akuyar ka ɗaya zuwa awakinsa kaga yayi hukunci tun bai saurari shi wancan da aka ce yana da akuya 99 ba sai ya ƙara bayani wa inna kathiran min al-khulata'i la yabqi ba'dhum 'ala ba'd da yawa daga cikin masu hada jari ko masu hada kayayyakin su dukiyar su guri guda wasu na zalincar wasu to wanda za su hada dukiya ayi kasuwanci ko ayi wata harka to da yawa ɗaya zai ya zalunci ɗaya illa alladhina amanu wa amilus salihat sai dai mu'minai wanda suka yi imani kuma suke aiki na kwarai wa qalilun ma hum dan kadan ne kuwa kuga tun wancan lokacin harkar kasuwanci inda ya ta hada da hada ku hada ka to da yawa sai an samu azalimi dan kadan ne wanda suke masu gaskiya to daga lokacin sai kuma ya gane cewa wannan mutane ne ya za su duro ta sama to mutum da kofa za su shigo amma sai ga mutane ta sama ko zo masa da wannan shari'ar sai ya fahimci hannunka mai sanda ake masa to kaga anan ba za a ce mala'iku sun yi ƙarya ba mala'iku ba sa sako la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar wa darbul masal ne darbul masal kamar yadda kake daukan marubuta suka dauki takarda da biro su yi rubuta labarin nan bai auku ba amma za su shirya wato mutane da waɗanda suke magana da waɗanda abubuwan da suka faru ba don kuma don su bayar da wani darasi ga masu karantawa wannan ba a taɓa cewa masu yin haka suna shirya ƙarya ba don haka masu rubuta abin da ake kirkirar labari ba a kiransa ƙarya ita ƙarya shine lokacin da ka faɗi wani abin da ya sabawa abin da ya faru amma kana son mai sauraro ya ɗauka abin haka yake wannan ita ce ƙarya ka bada khilaful waqi kuma kana ihamin mai jinka kana nuna masa dan ya dauka cewa haka abin yake to in mutum yayi haka sai a ce yayi ƙarya amma abinda mutum yake bada shi ba wai dan yana san mai sauraron ya san ma mai sauraron sa ya san shiryawa yayi amma yana so ya bashi wani darasi wanda ba kira shi ƙarya shi yasa za mu ga ko a baya can za mu ga akwai littafin da ake kira su maqamatul hariri maqamatul ba'idi badi'u zaman al-hamadani za mu ga maqama labarurruka ne ga jajjeru wanda suke dauke da darussa to amma shiryayyun labarai ne ba wanda suka faru bane sai dai a rayuwar mu ta yau da gobe ire-iren su za su iya faru ko ma suna ta faruwa to wannan ba a cewa wanda ya rubuta wannan littafin ƙarya ya zauna ya shirya maƙaryaci ne ba a sa cikin magana maƙaryata yanzu za mu ga malamai ba su taɓa magana akan hukuncin ko karanta wannan cewa karanta ƙarya ne ko sai da ƙarya ne masu sayar da ita za mu ga ma cikin manyan malamai da wahala ka ga cewa a tarihin su ba su ma karanta maƙama ba duk da cewa shiryayyun labarai ne ƙirƙirarru ba gaskiya ba to wannan ba a kiran shi ƙarya sai dai a kiran shi darbul masal ko da surarsa kamanninsa ta yi kamar abin da ba a yi shi ba zaka iya cewa kamannin sa kamar ƙarya amma ba ƙarya bane. To haka shi ma wannan abu da Annabi Ibrahim yayi, Ibnul Jauzi yake cewa yayi kama da abin da mala'ikun nan suka yi na cewa inna hadha akhi lahu 99 najah, yayi kama da wannan. Ko kuma ya zanto ma'arid ne, wato kamar shagube ne, wanka abin da yake cewa jirwaye da kamar wanka, jirwaye ne da kamar wanka. Saboda haka yayi wasu magana, wata magana ce mai harshen damo wanda za ta iya daukan wannan ma'ana, za ta iya daukan wannan ma'ana, amma shi akwai ma'anar da yake nufi ta boye lokacin da yace da su, da yace da su bal fa'alahu kabiruhum hadha, shi ba yana nufin ya jingina ma wannan mutum wato ya jingina ma wannan wannan gunkin rusa, wanda tunda wani abu ne wanda duk wanda suke gurin sun san cewa gunki ba zai iya rusa wannan gunsa ba, dan ba su taba ga ya motsa yayi wani abu da kansa ba. Saboda haka shi da kansa kamar kai ne kana tare da wani abokinka wanda bai yi makaranta ba, bai san wani abu rubutu ba, kai kuma ka yi makaranta ka iya rubutu, aga rubutunka kamar alashi saboda kyau, ka yi rubutunka mai kyau ka zo ka ajiye, shi kuma wannan da bai taba sanin me ya rubutu ba yazo ya daga takarda sai ki ce yanzu kai wannan kai ne, kai wannan sai ka ce a'a kai ne. To kaga shi ya san ba shi bane, saboda ya san ba zai iya ba, amma kana so ka bashi ansa ka ce to in ba ni bane kai ne. So kaga wannan magana ce da yayi mai harshen damo ga abin da yake so ya ce, amma kuma ya kadar da ita zuwa wani abu. Don haka ne Imam Shawkani yake cewa anan arada alaihi salatu wassalam an yubayyana lahum anna man la yatakallamu wa la ya'lamu laysa bimustahiqqin lil ibada. Abinda yaso ya bayyana musu anan da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, yana so ya bayyana musu cewa wanda baya iya magana, baya iya bai san komai ba, bai cancanta abauta masa ba. ولا يصح في العقل ان يطلق عليه انه اله, bai kamata inda da hankali ba ma ku ce da shi Allah, har da za ku ce man fa'ala hadha bi alihatina, inda da hankali mutumin da abinda baya magana, baya da ilimin komai, ya za ku kirawo shi abin bauta? To amma sai ya kawo shi da wata siga ta magana mai harshen damo dan ya sa su da kansu su yi itirafi. Fa akhraj al kalam makhraj al ta'rid lahum bima yuqi'uhum fi al-i'tiraf bi anna al-jamadat allati 'abaduha laysat bi aliha, yasa su da kansu su fito su nuna cewa abinda da suke bauta ma wadanda suka rarrin duwar watsu da suke bautawa ba ababan bauta bane, domin li'annahum idza qalu, domin idan suka ce da yace fas'alu in kanu yattaquna, ku tambaye su in suna magana mana, idan suka ce ai ba sa magana, to kaga kenan suna bauta ma abinda baya magana. Saboda haka kaga ba zai iya sanin me ya faru da shi ba, bai san kuma me ya faru da abinda aka yi a gaban sa ma, ballan ta har ya san me yake faruwa da ku ya taimaka muku ba. Saboda haka wannan kokari ne na a jawo hankalin shi wanda yake kambata domin ya yadda hujja kuma ta tsayuwa a kansa. Shawkani yake cewa ko kuma arada Ibrahim binisbati alfi'l ila zalika alkabir min alasnam, abinda annabi Ibrahim yake nufi da yace wannan babban ne yayi, annahu fa'ala zalika, cewa shi babban nan da kuke gani shine ya biya sassare kananan, lannahu ghara wa ghadiba min an yu'bada wa tu'bada as-sigaru ma'ahu, saboda yana kishin shi a bauta masa babba, yana babba kuma sannan a zo ana bauta wasu kanana tare da shi, saboda ka kishi yasa ya rurrusa su. Wannan dan ya nuna musu cewa bautar waɗannan gumaka, allati la tasma'u wa la tubsiru wa la tanfa'u wa la tadfa'u la tastahsinu fil aql ma'a wujudi khaliqiha wa khaliqihi, cewa waɗannan abubuwan da kuke bauta waɗanda ba sa ji ba sa gani, bai kamata a ɗauka wani abu ne mai kyau a hankali ba, tare da cewa akwai mahaliccin waɗannan abubuwa shine Allah, da kuma shi ya halicce su shi ya halicce ku. Wato in har wannan babban zai yi fushi ya sassare wannan to ya za ku yadda ku bautawa Allah mahaliccin sama da ƙasa kyale ku idan dai wannan babban ai akwai na gaba da shi shine Allah shine rabbus samawati wal ard kamar da ya gaya musu allazi fatarahunna to in har wannan babban ya bibbige kananan saboda an bauta musu tare da shi to ya za a yi ku bauta ma wani tare da Allah wanda shine sama da kowa kuma ya kyale ku saboda haka anan yana so ya nuna musu cewa ba ta yiwa a samu alloli sama a samu alloli da yawa sama da daya a samu alloli da yawa kamar yadda ku kuke riyawa Allah guda ɗaya ne kuma da a ce waɗannan alloli ne to tabbas da sun kare kansu daga da sun kare kansu daga wannan da yazo ya rurusa su da sun kare kansu sun ba wa kansu kariya ya zo cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yakun Ibrahim alaihi salam qat lam yakdhib Ibrahim alaihi salam qat illa thalatha kadhabat annabi Ibrahim alaihi salam bai tafadar kariya ba sai guda uku sintaini fi zatillah bi yayi ta dan Allah inda yace inni saqim yace fa nazara nadratan fi an-nujum fa qala inni saqim lokacin da suka ce zo su tafi wajen bukukuwan su shi kuma yana son ya zauna domin yayi wancan aiki da muke magana akan sa saboda kai dan kai kalli taurari sai yace da su ba ni da lafiya to ba zan iya ba ba na jin dadi to kaga wannan yayi ta ne dan Allah sannan da inda yace bal fa'alahu kabiruhum وواحدة في شأن سارة ده كما game da sha'anin matarsa Sara matarsa Sara lokacin da yazo hijira ya bi ta Masar lokacin Fir'aunin Masar wanda yake mulki a lokacin duk sanda ya ga wani da mata wacce ke kikkiawa in ainihin yace matarsa ce to sai kwace ta idan har ya fahimci matarsa ce sai kwace ta to shine da ya tambaye shi wannan ya tambaye shi Sara sai ce yar uwarsa ce bai ce matarsa ba ce yar uwarsa ce ma'ana yar uwarsa ce abinda fillah yar uwarsa ce a addinin Allah da cewa matarsa ce to wannan su ne gurare uku wanda dukkan su in ka duba za ka ga cewa ba ƙarya ba ce wacce za a kama mutum a kanta sai dai wani lokaci manya abinda kai a haƙƙin ka ba komai bane su a gurinsu suna jin sababba wannan za ta sa shi ya ƙi yadda ya yi shafa'atul uzma ranar gobe kiyama idan aka je wajensa ana neman ceto a yi hisabi sai ya ce a'a shi ya yi ƙarya uku sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku inni saqim bal fa'alahu kabiruhum haza da kuma cewa da kan yar uwarsa innaha ukhti akan matarsa ya ce yar uwarsa ce to kaga duk waɗannan abubuwa a bisa ga haƙiƙanin labari ba ƙarya ba ne saboda kowannensu ne ya yi su fi zatillahi ya yi su cikin abin da zai taimaki addinin Allah ya kuma kare shi kuma daga wani abu wanda zai iya cutar da shi su ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alharbu khuda yaƙi ɗan yaudara ne saboda haka tsakanin shi da waɗannan mutane yaƙi ne wanda yake tsaye zaka akwai bukatar yayi amfani da dabaru ta yadda zai nasara a kansu saboda dabara kuma da yayi amfani ta yi amfani kamar yadda zamu gani a cikin anan gaba su da kansu sun dawo suna cewa lalle sun zalunci kansu suna bautar abinda baya da amfani ba zai iya kare kansa ballanta ya kare su akwai magana ta Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah game da wannan mas'ala ta bal falahu kabiruhum hadha da sauran gurare da aka sifanta su da ƙarya akwai magana ta Ibn al-Qayyim da yayi a cikin littafinsa Miftahu Dar al-Sa'ada wanda insha Allah gobe zamu karanta ta sannan kuma mu ci gaba da karatu insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh